الحمد لله الذي أفعل بالتوفيق من وحده وعطاءه واتقاه، وقضى بالذل والهوان على من أشرك به وخالف أمره وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يوم درجة wannan rana ta shida ga watan Dhulqa'ada, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447, wanda ya daidai da 24 ga watan hudu shekara ta 2026, shike alamta huduba ta 111 akan wannan mimbari na masallacin Mus'ab bin Umair da ke cikin garin Dan Bushiya, Kaduna New Millennium City a jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. Takar hudubanmu shi ne abin da ya shafi tauhidi da kuma matsayinsa addinin musulunci. Lallai kira akan tauhidi da yawaita karantarwa, da yawaita hudubobi da wa'azuzzuka akan tauhidi, idan shi ne kadai aikin da aka dauka har zuwa tashin alkiyama, to ba a yi laifi ba, domin shi ne tushen da idan aka rasa shi babu sauran cin nasara, kuma shi ne asalin da duk wanda ya dace da shi to ya samu dukkan dacewa daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan huduba bayan ta yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da duna fifikon da Allah yake sanyawa akan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ta hanyar azurta su da tauhidi da tabbatuwa akan sa har zuwa mutuwa, sai kuma ƙarin godiya da tabbatar da cancantar da Allah da bauta ba tare da haɗa shi da wani ba, don shi ne Ubangijin mutanen farko, halittar farko da na ƙarshe, da kuma tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin bawan Allah, kuma annabinsa, kuma jakadansa wanda Allah Ubangijin talifai shi ya aiko shi. Lallai haƙiƙa dukkan wanda ya kaɗaita Allah da bauta to ya sani cewa yana cikin waɗanda Allah ya girmama su, ya ɗaukaka darajarsu, kuma ya ambace su da alkhairi. Sannan abu na biyu, ‘yan uwa, mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta’ala, jin tsoronsa na gaskiya, kan mu yadda da ɗai mutuwa ta riske mu face sai muna cikin wannan addini daram, ba tare da shakka ko ɗaga ƙafa ko fita daga cikinsa ba. Ku sani ya ku bayin Allah, mafi girman abin da ke cikin Alƙur'ani, mafi darajar abin da Alƙur'ani ya ƙunsa shi ne kaɗaita Allah da bauta. Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗa cikin Suratu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yana cewa lallai wajibi ka sani cewa babu abin bauta bisa cancanta face Allah. Don haka tauhidi shi ne mafi girman aiki da Allah ya ɗora ma bayi, kuma shi ne mafi girman abin da duk mai neman tsira yake nema, kuma shi ne mafi girman ƙololuwan daraja na tsoron Allah da in mutum ya samu sannan ne ya samu tsoron Allah. Sanadiyyar tauhidi ne Allah ya tsaida sammai da ƙasai, kuma sanadiyyar tauhidi ne Allah ya halicci mutane da aljanu. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin Suratu Zariyat, yana cewa da ɗai ban halicci aljan da mutum ba face don su bauta mini. Ma'anar su bauta mini shi ne su kaɗaita ni da bauta a cikin dukkan ibadar da za su yi, sai zamto ni kaɗai suke yi ma. Don haka tauhidi shi ne haƙiƙanin ibada idan mun fahimci wannan aya da kyau. Kuma abin da ake nufi shi ne mu kaɗaita Allah a cikin abin da ya shafi rububiyyarsa, abin da ya shafi ayyukanmu, mu mai da su zuwa ga Allah. Da ɗai kada mu kuskura mu bauta ma wani wanda ba Allah ba, ko mun rintsi, ko mun daɗi, ko mun wahala, ka tsaya ka bauta ma Allah, shi ne gatanka, matuƙar kana so ka kubuta daga gidan wuta. Lallai ku sani daga cikin tauhidi akwai fuskantar Allah da addu’a da kuma kyakkyawan zato daga Allah, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk wanda ya mutu yana da tauhidi to watan wata rana aljanna ce makoma a gare shi. Sannan haka nan tsoro, kar mu ji tsoron wani in ba Allah ba, ba wanda ya sai azurta mu, ba wanda ya sai cutar da mu, ba wanda ya sai kashe mu idan ba Allah subhanahu wa ta’ala ba. Haka nan mun shiga yanayi al-istighatha, kar mu nemi dauki daga kowa in ba Allah ba, ya zanto Allah ne farkon abun neman daukin mu. In ma wani zai taimaka maka, to ka sani shi sanadi ne, amma bai mallaki taimako ba, Allah ne kadai ne taimako. Sannan ya zanto mu sani ba wani wanda yake ja maka amfani, ko ya tunkuɗe maka wata cuta, ko dukkan wani abu da zaka nema a duniya ko lahira, wallahi Allah shi kadai yake wannan, ba wani mai tarayya a cikin sa, a cikin wannan. Hakika Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni domin su zo ne su tabbatar da tauhidi a doron kasa. Allah bai turo su don su tara dukiya ba, bai turo su don su auri kyawawan mata ba, bai turo su don su nemi matsayi na duniya kadai ba, a'a, dukkanin su Allah ya aiko su, kuma sun kirayi al'ummomin su suna masu cewa da su, ku bauta ma Allah, ba ku da wani abun bauta bisa cancanta idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Haka Allah ya dinga maimaitawa a cikin suratul A'raf, ya faɗa a aya ta 55, ya faɗa a aya ta 65 ta 59 afwan, ya faɗa a aya ta 65, ya faɗa a aya ta 73, ya faɗa a aya ta 85. Wannan maimaiti da Allah ta'ala ya yi ga dukkan mai hankali ya san Allah ba zai ta maimaita magana ya zamto babu wani babban al'amari a tattare da maganarsa ba. Don haka nan ku sani, ba wanda ya sai mallaki wani abu na bauta face Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ba wanda ya sai amfanar idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Lallai Allah subhanahu wa ta'ala ana kadaita shi shi kadai a cikin sunayensa da siffofinsa, kuma dole mu yadda ba a kamanta Allah da kowa a siffofinsa, kuma ba a yi masa ta'a ko kini ko makamancin wannan. Allah ta'ala ya tabbatar da cewa babu wanda ya kama da shi, amma mu sani tabbaci mai ji ne kuma mai gani ne, bi ma'ana yana ganin ayyukanmu, yana jin kowane ɗayanmu, domin zai sakanka masa a ranar alkiyama. Ya ku bayin Allah, ilimin tauhidi shi ne tushen wannan addini gaba ɗaya, kuma shi ne mafi girman ilimin da bawa zai koya. Babu uzuri ga dukkan mutumin da zai je gaban Allah babu tauhidi, ya ce ban sani ba, ko ban koya ba, ko ban iya ba. Ilimin tauhidi shi ne kadai ilimin da baka isa ka je gaban Allah da uzurin baka sani ba, kuma ku wanye lafiya ba shaywa. Idan har za ka iya gane wannan abincin mai zaki ne ka siya, wannan ya fara riƙewa ka bari, to buƙatanka da tantance addininka ya fi buƙatanka da tantance abincin da kake ci don gina jikinka a gidan duniya. Allah ta'ala ya halicce ka ne domin ka bauta mishi. Duk wani ilimi da muka sani a doron ƙasa yana biyo bayan ilimin tauhidi ne, don duk wanda ya rasa tauhidi to wallahi tallahi ba zai shiga aljanna ba, domin shi ne mafi girma abin da Qur'ani ya zo da shi. Shi ya sa aya mafi girma a cikin Al-Qur'ani ita ce ayatul kursi, wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi sahabbai game da ayan da ta fi kowacce. Wani sahabi ya ce ita ce ayatul kursi, ya ce lallai kai kam Allah ya baka ilimi mai tarin yawa, na gano cewa ayatul kursi ita ce mafi daraja. To a farkon wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya koyar da mu a Qur'ani, ayan ta bude ne da fadin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah shine abun bauta wanda babu abun bauta bisa cancanta face shi. Huwal hayyu shine rayuwar da mutuwa ba ta rukan shi. Al qayyum shine wanda yake tsaye da kanta, kuma yake tsaye da al'amuran dukkanin sauran abubuwan halitta, tun daga samar da su daga rashi, da azurta su, da sarrafa komai nasu yadda ya ga dama, shine ma'anan al-qayyum. To ka sani Allah shike da wannan, ba wani mai shi in ba Allah ba. Idan mun kalli suratul Fatiha, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam kira ta da suna ummul Qur'an, uwar al-Qur'ani, ma'ana sha kundum, ta taskace duk abin da koyon Qur'ani ya zo da shi, a cikin ta Allah ta'ala ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bauta ma, kuma kamar yadda kai kadai ake bauta ma, wajibi kai kadai muke neman taimakonka. Duk taimakon da ba na Allah ba shirme ne, kuma duk taimakon da ba na Allah ba yana karewa. Haka nan ba wanda yake cutar da kai alhalin taimakon Allah yana tare da kai. Malaman tafsiri suka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ai tana nufin tauhidan laka fi uluhiyyatika wa rububiyyatika, kai kadai muke kadaitawa da bauta ba wanda zamu bauta ma ko da zamu rasa rayukan mu sai kai kadai haka nan juya al'amuranmu da arzikinmu da komai namu gare ka kadai muke miƙawa ba wani boka ko wani mai sihiri ko wani azzalimin shugaba ko wani fajiri fasiki azzalimi a bankata da ya sai juya rayuwarmu idan ba yanda kai Allah ka so ka juya ta ba malamai suka ce ma'anar la ilaha illallah cewa kake yi ina bada labari ina kuma tabbatarwa duniya ta fani sannan ina sakankancewa ba tare da ja da baya ba ina kuma kudurcewa a cikin zuciyana babu wanda ya cancanta a bauta mai idan ba Allah subhanahu wata'ala ba shi shi kadai babu wani mala'ika makusanci ko da mala'ika jibrilu ne ba a bauta mai ko wani annabi manzo tun matsayinsa ya mace ne a bauta ma Allah duk annabin da ka bauta mishi to shi zai fara yakanka a filin alkiyama suratul ma'ida ta ishe mu misali ga yanda kiristoci za su kwashe ran alkiyama tsakaninsu da annabi Isa haka nan babu wani waliji wanda saboda wani walittakansa ko iliminsa ko shehuntakansa wanda za a yi mai wani abu da ake ma Allah kamar sujada kamar yanka kamar roƙo abinda Allah ake roƙo wane bani haihuwa ba wanda sai baka haihuwa ba Allah ba billahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha wa inatan wa yaj'alu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir ba wanda sai baka sa'a in ma kana da bokan da ka aje dan ka ci zabe to ka kama sharri kuma ka halaka in kana da bokan da ka aje dan sa'an kasuwa to jahannama balbal ka bar makanka rububiyya ta Allah ce shi shi kadai la sharika lahu wallahi bai da abokin tarayya kuma duk wanda ya hada Allah da wani to inna jahannama kanat mirqada li taghina ma'aba wuta jahannama kai tsaye ga duk wanda zai je ya bauta ma wani waliyi ko wani shehu ko wani babban malami ko bijimin malami shehun ka akrama kallah duk abin da ake ma Allah wallahi tallahi kai ma wani Allah ka halaka kuma ka tafi kai asaran duniya da ta lahira baki daya yan uwa babu wani daga cikin halittar Allah subhanahu wataala da ake bauta masa in ba Allah ba kuma ma'anan kana shaidawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to abinda fa kake faɗa shine kana tabbatarwa kana ba duniya labari ta ji kana ne sakankancewa kuma ka kudurce ka yadda a ranka cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah na gaske don haka ba zai ce da kai shirka haramun ne kuma a ganka kana shirka ba zai ce da kai zauna kuma a ganka a tsaye ba zai ce da kai karkaje kuma a ganka cikinsu ba zai ce da kai da hana ka kuma a ga kana aikatawa ba idan har zai ce ka yi kuma ka ki ko mahaifi ne kai masa wannan ka saba mai Allah ya ce sai maka azaba ballantana annabin Allah duk wanda ya saba ma iyaye akan abin da ba saban Allah ba to Allah ya saba ma wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana idan iyaye suna da wannan matsayin to shi kuma annabin Allah ne kake tsammanin matsayin shi da zai zo yi shekara 23 yana koyar da tauhidi sanadiyansa aka fasa mai goshi aka karya mai haƙora jini a goshi jini a baki aka kore shi daga mahaifansa don ya tabbatar da tauhidi da kadaita Allah da bauta yau kai kuma ka zo ba wannan ne ke gabanka ba ya ma abin da ya koyar din baka sani ba sahabban da suka shiga inuwar takobi suka koyo tauhidi kai yau a kasan fanka da AC ake koya ma addini amma baka zuwa kuma baka sani ba ko baka damu ka mutu a haka ba hatsarin da yafi kowanne girma kenan wallahi alazim ba wanda yau za a gicciye shi a kabari sai an masa tambaya guda uku ko guda hudu gwargwado da riwayar hadisi yanzu in ka dauki hadisin Imam Muslim tambaya uku ko hudu man rabbuk waye ubangijinka ba fa za ka iya bada wannan amsan baka san Allah ba wannan sanayyar da ka san shine ya halicci sama da ƙasa ba ita ake magana ba waye tsara ma rayuwa ka rayu waye isa da kai ka bauta mishi shine ma'ana wa ma dinu wani tsari ka gudanar da rayuwanka gudanar da rayuwarka ta duniya wani tsari ka bi be addinin ka yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam haka kai ko sarranka ko kawai an haife ka musulmi shikenan ka gaji musulunci kana ta tayi baka ma sanya abun yake ba nabi man nabiyyi kwaye annabinka waye gwaninka wurin wa ka koya wa kai koyi da shi dan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan hadisi yace fahina idin a wannan lokacin ne ba iya surutunka da bayani zai saka amsa ba يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الله كأيدي تبتد دا كيدا أمسن تنبيا إذا حركاية أبند شيني الله تعالى كيسوك ما يتدش ياكو ينقوى حقري ياكي جرمان حقري متون يموت باشد توهيدي أرايو ببان حقري دباوا دي فتكنتا شيني وانا إندا أقوي متانا دلاثو موت با توهيدي الله يمسكارا to da iyayen annabawa ne da matansu da ƴaƴansu amma dukkan nau'i ukun nan Qur'ani ya faɗa mana akwai mahaifin annabin da Allah ya kona shi saboda bai da tauhidi je ka karanta suratul an'am iskan annabi Ibrahim daga farko har ƙarshe kaje karanta suratul maryam daga iskan wa kurfil kitabi Ibrahim har ƙarshe kaje abin da Allah ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar Qur'ani ya faɗa har bayan mutuwan mahaifin Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim ya rinka masa addu'a Allah ya ce addu'an nan ba za ta amfane shi ba ya riga ya tafi ta zo ba tauhidi tun da yaji wannan bai ƙara roƙa masa gafara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an min sahabi talib da ya zo gargaran mutuwa Abi Talib ya ba musulmi gudunmuwar da a yau ba wata ƙasa ba ma mutum ɗaya ba ba wata ƙasa da ke iya ba musulunci wannan kariya saboda ya taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da duk duniya tsoro ake ma nuna ana tare da shi saboda kisa ake ya ba shi kariya ya ba shi dukiya ya yi amfani da matsayinsa aka kasa cutar da shi kai ba a iya yin hijira ba sai bayan mutuwarsa saboda bango ya faɗi amma haka yazo ya fadi ya zai mutu ba tauhidi tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruka cewa da shi kalimatan ka fadi kalmar tauhidi ahajju laka biha inda Allah zan shiga in fita in yi ma Allah magiya har sai ya ban cetonka sai Abu Sufyan lokacin ba su musulunta ba suka rinka zuga shi a targabu an millati Abdul Muttalib addinin yaran da aka shiga ka mutu a ciki kana babban mutum mai sarauta mai matsayi karshe yace ala millati abdul muttalib shi ya mutu ba a musulunci ba Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kuka yace la astaghfiranna lak wallahi sai ne ta roƙon Allah jibbi haka yi maka gafara malam unha anhu matukar ba Allah ne ya hana ni roƙa ma gafara ba nan take sai Allah ya ko malaika jibril tun daga saman bakwai yazo ya saukar ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam da fadin sa innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء النبي صلى الله عليه وسلم قال با لا باري كوي وتبلبل يفتو يسامع علي بن ابي طالب يتي دشي اذهب فواري اباك جيك تربط ما هيتنك اراني جنائز السماء بدام اي بدان موتني idan har wanda ya ma annabi wannan kai wata gudunmuwa ka ba addini da har yau mutun zai mutu ba tauhidi fatan samu rahmar Allah wallahi tallahi in za a yi ta jaddada magana kan tauhidi to yanzu ne fa mutane ke bukatan shi saboda mutane na shirka danyen shirka duk kusan wata barna da zaka gani yau a doron kasa da hannun bokaye masu shirka a cikinta su sa a yanka wani a kashe wani a kwakulo idan wani a bi kaza a je makabarta a bizne a kafa a yanka a bi to wallahi ka sani lahirarka kake sallamawa a cikin magana kadai idan mutum ya kuskure a tauhidi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa fada mai tsanani wani ya zo gaban shi yace da shi insha Allah wa shi'ta in Allah ya so ka so ya hada shi da Allah wannan magana da yawa mumuna yake ban ma san muna yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi kul ma sha Allah wahda ataj'alani lillahi nidda kenan Allah ya so shi shi kadai an ga ma akwai mai tarayya da Allah ne zaka sa ni kishiya ga Allah ne magana fa wannan kuskuren magana yayi amma Annabi sallallahu alaihi wasallam nuna fushinsa yaga Huzaifah bin al-Yaman da guru ko kamar laya a hannunsa yasa hannu ya kizge yace in zaiha fa innaha la tuzidaka illa wahna cire ba abin da wannan da ya kara maka in ba raunin imani da halaka ba nan take ku zai faitu ban mu Allah to amma mu yau wani zai bada kudi ai maka yanka wani ya bayar a bizni abin ta kai ce hadda wanda suka sufanci da addini ai sallah da su a masallaci su ba Allah gobe kuma su koma gidan bokaye suke musu aiki wabillahi alazim اقسم بالله الذي رفع السماوات بغير عمد ina muku rantsuwa da ubangijin da ya rike sama ba tare da madogara ba duk wanda yaje ma Allah ba tauhidi ya sani aljanna ba gidansu bane talauci fa ba hauka bane rashi ba kan kafarau ba wasu sun rayi riga ɗaya gare su a duniya sahabi bai iya fita sallah sai in matan shi ta gama sallah ta zauna tsirara shi yaje masallaci dutse annabi sallallahu alaihi wasallam ke daurawa a cikin sa saboda yunwa amma ne sai shirka ko yace wahalar rayuwa ne wa sa'atu adha wa amr kiyama ta ku wannan wahala in dai ba abi Allah me yake kaɗewa yau baka jin dadin komai a ƙasa kai kasan baka mura ba kuma ka lalata tsakaninka da ubangiji me kai wannan kaɗewa ai gara ka nemi daya ka tsaya inda Allah yake so ya ku bayin Allah al'amarin tauhidi ba al'amari ne na wasa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai magana kan tauhidi yakan yi sa da zafin kalma da kakkausan kalmomi saboda jama'a su gane fusa ta fa Allah ake matukar za a shirka da Allah kuma ku sani ko fari kuka ga an yi na rashin ruwa da rashin damina to la yana da alaka da zunuban da bayi suke aikatawa ko mafi girman zunubi tace shirka ya Allah ka tsare mu daga yin shirka Allah ka ba mu damina mai albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu ya rabbana tafarruqan ma'suma Allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.